Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. Sai Clo House 1530 matsakaicin zango, masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger za su iya kama da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya kana masu na'urar computer a lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa, barkamu da saduwa da ku yau Talata 27 ga watan Yuni na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki, muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace abu makanan labaran.
To Ladan, kotun kolin Amurka ta ce za ta yi nazari akan umarnin shugaba Donald Trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shiga Amurka, to amma a halin yanzu za a iya yin aiki da waɗansu ɓangarorin wannan umarni. Prime Minister Britania Theresa May ta yi kokarin bayo miliyoyin 'yan kasashen Turai da suke zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu ba da ta iyalansu bayan Ingila ta fice daga kungiyar tarayyar Turai. Kana ofishin kasafin kuɗin majalisar dokoki da bashi da alaka da bambancin siyasa ya ce Amurka miliyan 22 ne ba za su sami inshorar lafiya ba ƙarƙashin sabon tsarin kiwon lafiya na majalisar dattijan Amurka.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa hukumar zaben Najeriya ta sa ranar 3 ga watan gobe a ranar tantance karyen da za ta yi ma wani sanata.
Wannan rana ce za a sanar da a ina ma za a yi tantancewar, kuma tsawon wani lokaci za a dauka, kuma a wace rana ne za a yi.
Mu ma yau na je kotu na jira hukumar zaɓe zuwa kotu yau, kuma na nuna cewa duk kawai ruba ne, ƙarya ne, kuma gwamnan kogi shi ya sa ke wannan haukan da yake yi, kuma mutanen mu ba su suka sa hannu ba.
To a biyo mu cikin shirin mu, za a je cikakken rahoton. Haka kuma muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Amma duk waɗannan sai kun ci cikakkun labaran duniya.
Tare da salama masu saurari, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Kotun kolin Amurka ta ce za ta yi nazari akan umarnin shugaba Donald Trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shiga Amurka, to amma a halin yanzu za a iya yin aiki da waɗansu ɓangarorin wannan umarni. Waɗansu kotuna biyu sun dakatar da amfani da umarnin, ɗaya a jihar Hawaii, ɗaya kuma a Maryland. Kotunan ɗaukaka ƙara daban-daban sun goyi bayan hukuncin jihohin biyu. Ra'ayin kotun kolin Amurkan dai ya saba hukuncin da kotunan suka yanke a baya. Kotun ta goyi bayan haramtawa matafiya daga ƙasashen Libya da Iran da Somalia da Syria da kuma Yemen shiga Amurka, da kuma dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka. Sai dai alƙalan kotun sun ce ba za a haramta wa 'yan ƙasashen ƙetare da ke da dangantaka da zahiri da wani mutum ko kuma wata cibiya ba Amurka su shiga ƙasar.
Prime Minister Britania Theresa May ta yi ƙoƙarin baiwa miliyoyin 'yan ƙasashen Turai da suke da zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu ba da iyalansu ba bayan Ingila ta fice daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai a shekara ta 2019. Theresa May ta yi tayin wanda ba 'yan asalin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai yancin zama a Birtaniya kamar kowane bature da aka haifa a Ingila da waɗanda aka haifa a Scotland da kuma Wales, da kuma damar kula da lafiyarsu da ilimi da samun tallafi marasa galihu da kuma kuɗin fensho. Za a yi amfani da dokokin ƙasar Birtaniya a kan al'ummar ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai ba tare da la'akari da dokokin kotunan ƙasashen Turai ba. A wani sako ta gabatar, May ta faɗawa kimanin 'yan ƙasashen Turai miliyan 3.1 da ke zaune a Birtaniya cewa muna so ku zauna. Ta ce burinta shi ne ta ba dukkan waɗanda suke zaune a Birtaniya a halin wato yanzu tabbacin cewa ba za a ce su fice daga ƙasar ba lokacin da Birtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai.
Ofishin kasafin kuɗin majalisar dokoki da bashi da alaka da bambancin siyasa ya ce Amurka miliyan 22 ba za su sami inshorar lafiya ba ƙarƙashin tsarin kiwon lafiya na majalisar dattijan Amurka da zai maye gurbin tsarin kiwon lafiyan talakawa da aka fi sani da Obamacare. Ya rage adadin waɗanda ba za su sami inshorar ba ƙarƙashin tsarin majalisar wakilai da mutane miliyan 1. sai dai ba lalle ne wannan bayani ya sauye ra'ayin ƴan majalisa da suke shirin kada kuri'ar kin amincewa da tsarin inshorar na majalisar dattijai da zai mai gurbin wanda tsohon shugaban kasa ya samar da ake kira Obamacare ba. Shugaba Donald Trump ya bayyana ƴan jam'iyyar Democrat da ke adawa da tsarin a matsayin ƴan hana ruwa gudu domin kin taimakawa ƴan jam'iyyar Republican samar da tsarin da zai mai gurbin wanda aka kafa doka akai karkashin shugabancin Barack Obama. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa ƴan jam'iyyar Democrat ba su da manufofi ko dabaru, abinda suke yi kawai shine sa kafar angulu ga tsarin da kuma yin korafi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Brazil Michel Temer ya ki sauka daga karagar mulki duk da yiwuwar fuskantar tuhuma bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma durkushewar farin jininsa a idanun al'ummar kasar. Babu abinda zai wargaza mu, ba ni ba, ba kuma ministoci na ba, inji Temer yayin da yake sa hannu akan wata doka jiya Litinin inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ba ta da wani shirin ko takwana na bacin rana. Wani kididdigan jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa goyon bayan da yake da shi ya yi ƙasa ainihin zuwa kashi 7 cikin 100. Al'ummar ƙasar Brazil suna matuƙa adawa da zaftar kuɗin fensho da kuma waɗansu garan bawul yayin da ake ƙoƙarin fitar da ƙasar daga komadar tattalin arziki. Haka kuma ana sa ran babban mai shigar da ƙara na ƙasar Brazil ɗin zai tsaya da shawara yau Talata kan ko za a tumi Temer da laifin zarmiya da karɓar toshiya da hana doka aikinta da kuma zama memba wata ƙungiya mai alaƙa da miyagun laifuka.
Daga ƙarshe an samu ƙonan na gawar ɗan jaridan da ya ɓace a jihar Michoacan da ke yammacin ƙasar Mexico, abinda ya sa adadin ‘yan jaridan da aka kashe a ƙasar bana kawai 7. An sace Salvador Adem, daraktan wata tashar talabijin a ƙasar 6TV. A ranar 11 ga watan Mayu a birnin Nueva Italia da ke tazara kilomita 400 daga birnin Mexico. Jami'an jihar sun faɗa jiya Litinin cewa an samu gawar Adem da aka ƙona a tsakiyar watan Yuni. Ana kuma tantance ta ta hanyar gwajin ƙwayar halitta. An sace Adem ne bayan da aka fito da wani fitaccen ɗan jarida Javier Valdez daga motarsa aka kashe shi a tsakar rana a Culiacan, jihar Sinaloa ta ƙasar Mexico. Kwamitin kare 'yan jarida mai shalkwata a birnin New York ya ce an kashe 'yan jarida 40 a Mexico bisa dalilan da aka tantance suna da alaka da ayyukansu tun daga shekara ta 1992. An kuma kashe waɗansu 50 a lokacin ƙarƙashin waɗansu yanayi da ba a tantance ba.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To madalla yanzu ana iya cewa ƴan Najeriya sun fara farga kenan, domin kuwa mutanen yankin jihar Kogi a Najeriya sun kudirin yin wasan tansu dina milaye kiraye, har kuma hukumar zaben kasar ta sa ranar tantance wannan Qur'an kiranyen. Kamar yadda mai magana da hukumar Aliyu Bello ya shaidawa Nasir Adamu Ilkaya, amma sanatan ya ce tuni ya ɗauki mataki.
Abin da yake faruwa shi ne hukumar zaɓe ta ƙasa ta tsaye da ranar 3 ga watan 7 na mai zuwa kenan, domin ta fito da tanade-tanaden da za a yi na gudanar da wannan tantancewa. Wannan rana ce za a sanar da a ina ma za a yi tantancewar, kuma tsawon wani lokaci za a ɗauka, kuma a wace rana ne za a yi.
Wato Aliyu, abinda mutane za su so su tambaya shin irin wannan in ya faru mutane ne za su gudanar da wannan zaɓe da kansu, ko kuma hukumar zaɓe za ta tura jami'anta ne su kula da irin wannan zaɓe na jin ra'ayin jama'a?
A kasa a rukunin farko wajen tantancewa hukumar zaɓe ce take gudanarwa da kanta tare da jami'anta, kuma idan aka zo gudanar da ƙwarar kirinye ɗin iya gwargwadon adadin mutanen da ake bukata. Idan kuma zaɓe za ta samar da waɗanda da ake bukata don gudanar da wannan aikin a cikin ma'aikatanta, shi kenan ba sai an bukaci waɗansu na waje ba. Idan kuwa har yawan waɗanda da ake bukata don gudanar da wannan aiki ɗin ya ci ƙarfin yadda hukumar zaɓe za ta samar a ƙashin kanta, to ana iya ɗaukan irin jami'an yi wa ƙasa hidima a gudanar da wannan aiki ɗin.
abinda nake nufi a yanzu shin ba mutanen ne suka yi sanya hannu suka kawo muku sakamako da kansu ba?
To abinda yake faruwa shine takardu aka kawo, in ka gan su zamu ce jikunkuna da dama, wanda kowace takarda da ke dauke da sunan mutumin da aka ce shi din ne, mu sai mun bincika mun tantance cewa shin shi din ne da gaske ta hanyar duba sunansa a cikin kundin masu jefa ƙuri'a na wannan mazabaɗe. Kana in mun tantance mu ganshi mu duba shi ne, kana daga baya kuma a fitar da sakamakon wannan tantancewar a ga cewa abinda aka faɗi din yayi tasirin da za a iya zuwa a gudanar da zaben shi kiranyeɗe.
Misali yanzu kamar a mazaba mutum yana ganin bai yarda da wakilcin wani ɗan majalisa ba, ya nuna kenan sai ya ci gaba da bin gida gida yana sa mutane suna sa hannu, ya gama tara abinda ya ga dace sai ya kawo muku?
To wannan dama haka doka ta tanadar, a duk lokacin da aka sami wani wanda yake kan kujerar wakilci a majalisar tarayya ko a majalisar jiha, lokacin da mazabarsa ta ga cewa ta kosa da irin jagoranci da yake mata ko wakilci da yake mata, to haƙƙinta ne ta haɗa kanta ta kuma kawo kundin ƙorafi ɗauke da sunannakin waɗanda suke so a cire musu shi. To mu kuma sai mu tantance wannan a kuma je a yi ƙuri'ar kiranye ɗin daga baya, idan ya tabbata abinda aka faɗi ɗin an taras, mafi yawancin waɗanda suka ba su son wakilcin nasa sun zarta rabin adadin mutanen da suke cikin wannan mazaɓa ɗin, to ƙuri'ar kiranyensa za ta tabbata kenan, sai a yi amfani da wannan sakamako kana a janye wakilcinsa.
Shi ma Dino Milaye ɗin Madina ta samu zaman zantawa, shi ma Dino Milaye ɗin wakiliyar Madina Dauda ta samu daman zantawa da shi akan wannan batu, kuma ta fara tambayansa ne shin yana sane da wannan mataki, idan kuma ya sani shin me ake ciki yanzu?
Ina da labari na gani a talabijin, amma har yanzu ni ba samu wani wasika ko kuma takarda daga hukumar zabe ba, amma yau na je kotu na ja hukumar zabe zuwa kotu yau, kuma na nuna cewa duk kawai ruba ne ƙarya ne kuma gwamnan kogi shi ya sa ake wannan haukan da yake yi, kuma mutanen mu ba su suka sa hannu ba, zuwa kawai suka zauna sun samu rajistan INEC sun samu sunan mutane kuma sun sa signature da kan suka zauna suka sa mutane signature su, ba maza bana ne suka yi wannan bomba, kuma ƙarya ce kawai da aka hada kuma ba inda za ta je. Kuma mun riga mun lura cewa ma akwai wanda ma ba su da rai sun riga sun mutu, akwai sunansu a cikin wanda suke cewa wai suna kira cewa koma gida, kuma wannan duk ƙarya ne na gwamnan kogi. Kuma abin da yasa yake wannan dan ya ga ina kira gare shi ne cewa idan albashi wata 17 bai da masu aiki albashinsu ba, ɗan pension sun fi shekara ɗaya ba biya pension a kogi ba, makarantun kogi gaba ɗaya daga university zuwa polytechnic da college of education wata 5 suna kulle, likitoci a kogi ba sa aiki, ba a gyara surutu wanda sata ba abin da yake yi, kuma yana son kowa ya yi shuru. Ni kuma na riga na lashe takobi, ba zan yarda ba, dole zan goyi bayan talakawa nemi ƴancin su, kwatun su ƴancin su, kuma ni ba abin da ya hada ni da gwamnan ban da cewa kawai ya bi albashin talakawa kuma ya gyara mana gari.
Tunda baka samu wasiƙa daga hukumar zaɓe ba, me yasa ka kai su kotu?
Abin da yasa na je kotu, ka'ida ya nuna cewa section 36 na constitution, kashi na 36 na constitution na ƙasa, ya nuna cewa duk abin da za a yi a yi sai a yi, ya kamata a bani wannan petition din da suka rubuto da kuma list din wanda suka sign signature din nan, sannan kuma an duba ni ma san bari na wa response, kuma har yanzu ba mu samu wannan ba, kuma na mun nuna mu cewa duk maganan ƙarya ne, kuma mun nemi kotu ta dakatar da maganan sai an tabbatar da wannan.
Baka da wata takarda a hannu na shaida cewa an kai wannan koke-koke ko takardan korafi zuwa hukumar zaɓe?
Abinda an nuna a talabijin, an nuna a rediyo, kuma na ga cewa ita hukumar zaɓe ta fito ta ce sun karɓi wa'annan takardun da petition daga hannun ma'asadan da suka kawo, saboda haka dole ni ba sai na jira ma sun sami sun mun takarda ba, kuma ni ban samu ma babji a yanzu ba su nuna mun takarda ba, amma mun riga mun kai ƙara kotu don muna da hujja cewa wannan ba wai an yi don Allah da annabi ba ne, kuma ba maza bana ne suka yi ba, ƙarya ce kawai aka hada, kuma kowane ƙarya ma ai akwai ranar ƙarya a wannan fanta, kuma mun nuna cewa wannan kawai dai gwamna ne da aka yi wannan.
To na gode ƙwarai distinguished.
Na gode.
Yawwa, to Allah ya bada kai lafiya.
To a biyo mu a cikin shirin zabe ko nadi domin jin ƙarin bayani game da wannan batu. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu duku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Ina fatan ana ci gaba da morewa bukukuwan sallah. To a shirin mu na makon gobe in Allah ya kai mu zamu fara kawo muku muhawara tsakanin kungiyoyin arewacin Najeriya masu sabanin ra'ayi game da makomar Najeriya din musamman bayan wa'adin da ɗayan su ta yanka wa ƴan kabilar Ibo na su bar yankin kafin ran 1 ga watan Oktoba shekarar nan da muke ciki
wanda bi yace a'a shi baya san Najeriya yana so ya tsakanta a ba shi dama ya tsakanta dan mu zauna lafiya
ya kamata a kira wani conference duk wani registered kungiyar arewa ta zo ta hada arewa house azo a ce ga abin da muke so mu yi kowa ya zo ya sa annu ba wai mutane kungiya guda 13 ko guda 15 ko mutane uku ko mutane da yake zo na arewa a su ce ga abin da suka yi ba duk girman kasuwar aba da kasuwar onicha babu mutumin arewa ko berebe guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan daje da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin Najeriya ba sa bada guri da za a iya binne mutum waye inan da Kano matsalan maganar inan da Kano ba da yan arewa bane matsalan shi da federal government ne
lokacin da yaran ne yake ta zagi yake kacin mutuncin mutan arewa ka ji wani iba da yake zauna a arewacin Najeriya da ya fito yace yaran nan ba daidai yake ba
in October 1st ba su ba harewa ba wasu suka je suka yi instigating crisis a kasar nan ba za a ce yan arewa suka tada jima ba
To sai a dakace zuwan wannan shiri. A yau muke kammala jin martanin da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adamawa a Najeriya wato Abdulrahman Abba Jimite yake mayarwa ga zarge-zargen da ake dadi ana ta yi mishi na cewa shine yake saka gwamnatin wannan jiha din cikin rikici saboda irin maganganun da yake na siyasa. Izuwa yanzu mun saka mishi da dama daga cikin wannan maganganun inda kuma ya bayyana dalilan da yasa yayi su. Cikin su har da wacce a kwanan baya inda yake cewa mutanen Adamawa a Atiku Abubakar za su fara baiwa ƙuri'a su in abin ya tsaya zaben shugaban ƙasa ne in Allah ya kai mu shekarar 2019 kafin su dubi wani su bashi.
Kowane ƙasa suna yi da nasu ne. Lokaci ya wuce da za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce. Naka ne za mu tsaya a kan namu. Duk abin da zai faru ya faru.
In sama bai haɗu da ƙasa za mu fitura cikin Adamawa ba mu koye ba.
To madalla. To magana ta ƙarshe da zan sa maka ita wacce ta shafi jam'iyya ita ce ta kwanakin nan ita ce inda kake cewa da turanci.
Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Adamawa kenan Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta ke makokawa da yadda ake wance kalar da jihar wajen nada mukamin gwamnatin tarayya inda ya ce idan har gwamnatin tarayyan ba ta yi komai ba a kai. To ba labudda za su fice daga jam'iyyar APC.
Har yanzu kana nan kan wannan magana din?
Abin da ake magana shine ni a sani na a siyasa tun lokacin shagari. Idan aka kafa gwamnati, idan wannan gwamnatin federal government jam'iyyanta ne take ci a jiha, to tana kiran sunayen mutane wannan jiha su mutura wanda za a ba minista, wanda za a ba chairman na board, wanda za a ba wa ambassador, wanda za a ba wani appointment a parastatal ko a wani waje. Amma da aka zo wannan gwamnati, Adamawa dai muna cikin jihohin da suka zaɓi Buhari gab da muka ba PDP a presidential election ya fi 100,000. Amma da aka tashi nada appointment, an nada sakataren gwamnatin tarayya ba tare da yawunmu ba. Mun san shi dan Adamawa ne, amma ya kamata daga yawunmu. An nada minister ba tare da yawunmu ba. Mun san shi dan Adamawa ne, ya kamata da a ce an tuntuɓe mu. An nada ambassador ba mu yi ATC da shi ba. An nada ba mu san shi ba. Ba wai kuma ba mu san shi ba, personally mun san shi, amma ba mu yi ATC da shi ba. To wannan nade in dai har za mu ɗauki gara mu kai sa'an nan wajen raba nakiya a ce mu ba mu isa ba, to wannan ai babu dama mu ci gaba da tafiya da wannan jam'iyya. Har yanzu ina tambaka na in dai wannan tafiyan za a yi babu gyara, ni Abdulrahman Abba ba zan ji wannan tafiyan ba, wanda kuma duk zai ji magana na ba zai ji wannan tafiyan ba.
To a ƙarshe abin da ke son tambayar ka Alhaji Abdulrahman, kai ka taɓa burin ka tsaya wata takara ta siyasa ko kana da burin ka tsaya wata takara ta siyasa nan gaba?
Ai coach na football baya shiga fili ya buga, ni ban taɓa tunanin zan tsaya zaɓe ba, na taɓa tsayawa ba wai ban taɓa ba, na taɓa tsayawa chairman na local government namu a SDP da NRC. Allah bai bani ba saboda hada-hadanta na zo na yi zaɓe. Daga lokacin ban sake yanka fom in ce zan tsaya zaɓe ba. Dalilin ba irin waɗannan ƴan adawan masu cewa Allah ya kai mu 2019 ko Allah ya sa yan tsaya zaɓe su ci mutunci na, ba za su samu wannan ba. Sai dai ina tabbatar maka duk mai tsayawa zaɓe a Adamawa ya yi nasara, yana so baya so sai ya haɗa da ni.
Alhaji Abdulrahman Abba Jimita kenan shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adamawa yake fayyace matsayinsa kan maganganun da aka jima ana zarginsa a kansu. To yanzu bari mu mai shiku ga kashi na ƙarshe na tattaunawa da Ibrahim Abdulaziz ya jagoranta tsakanin kwamishinan watsa labaran jihar ta Adamawa Alhaji Ahmed Sajo da rikakken ɗan siyasan jihar Alhaji Muhammad Iliyasu Gamawa.
Amma ka san akwai ƴan Atiku, akwai ƴan ɓangaren Buhari Osinbajo, akwai kuma ƴan ɓangaren
wallahi ƴan ɓangaren Buhari Osinbajo da kansu wallahi ƙarya suke yi.
A'a to
ɓangaren Buhari Osinbajo a garin nan za a yi ba fozire banci bai ciki, ni Muhammadu Gamawa ban ciki, mutarin mu bai ciki, tukur daga faran bai ciki, ba wani memba da CPS da yake ciki wallahi ƙarya ne.
To kamar
wannan ba,
to kamar a yaso sarin kungiyoyi
kuma wannan ba an yi ne saboda a je ayi wa'ansu 419 kuma an yi musu an samu kuɗi.
To gaskiyar magana shine yau a Najeriya ko mutum ya yarda ko mutum kar ya yarda, Ubangiji Allah haka ya hukunta. General Muhammadu Buhari shine shugaban jam'iyyar APC na Najeriya, shine kuma shugaban ƙasar Najeriya, kuma shi mu ga mutanen Adamawa shine ya kwato mana ƴancin mu, ya maida mana da mutuncin mu da martaban mu, don ubana da aife ne an kore shi ya gudu ya haura Kamaru, Buhari ya dawo mana da martaban mu da mutuncin mu, don haka mu bamu da canjin Buhari. Anan kuma a gwamnatance anan Adamawa mu mun ga abinda Bindo yayi, hanyoyi kadai kalilan mun yi guda 129 a wannan watanni guda 22 ko 23.
Wai abun ba,
muna godiya ga Allah.
Ai tambaye
kuma yau shine jagoran mu a APC a Adamawa, shine kuma gwamnan mu a APC a Adamawa.
Yanzu misali yau tunda shine jagora yau aka ce ga inda ya dosa, tambayar ita ce da zan sake muka tambaye shine kan cewa ƴan Adamawa idan shekarar zaben shugaban kasa ya zo waina ku sa dosa?
Mu muna gaya maka cewa gaibu sai Allah ya sani. A yanzu abinda nake gaya maka, Gabna Muhammadu Umaru Jibrila Bindo shine gabnan Adamawa, shine jagoran jam'iyyar APC a Adamawa. Anan muka tsaya, anan muke.
To na ga maka dariya. Ku wai wace za ku yi? Hular za ku yi ko kuma bakar ko a wace ta ko kuma a za a yi ta zace ne idan shekaru?
Mu APC za mu yi. APC za mu yi. Kuma maganar 2019 mu bar wa Allah sai lokacin da 2019 din ta zo. Batun kuma
ba za ku fidda
cewa ba za mu fidda, duk wanda Allah ya fiddo mana da shi in mun ga mutumin kirki ne za mu mara masa baya.
To
idan kuma shi wannan da yake ce yanzu, ko muna so ko ba ma so, ko jama'a suna so ko ba sa so, in shi ne Allah ya fiddo da shi, to dole ne mu musadu mu mara mishi baya. APC za mu yi.
Amma kai magana ai ka ce in mutumin kirki ne, to mu a wurin mu mutumin kirki ne, kuma da yake da ka ai mutumin kirki.
To muna godiya, to muna godiya, to jama'a gashi mu dauko gangara, amma zan musu tambaya daya kafin mu nadi tabu mai shirin na tsake mai wuya. Gama bar in dagare kafin jage shi mai girma komishina shine ne cewa har yanzu dai ina fata kan cewa kun dan huce wani da haka wani shara ku ba da rikicin siyasar Adamawa da nan ne tushen rikicin siyasar Najeriya.
Rikicin siyasar Adamawa ni ina bai mai girma gwamna Bindo Umaru Jibrila shawaran da zan bashi, ni duk mutumin da ya ga yana masa katsalanda a cikin gwamnatinsa yana kawo cece kuce, to ya gaggawan sallamarsa. Kuma bari in gaya maka wallahi wallahi ba zan kama sunan mutum ba, amma akwai wanda yake kusa da shi wanda yake kawo masa wannan cikas, wallahi tallahi ni ina ga muku, ku rubuta yau ku aje ku ne ƴan boko. In bin 2019 in Bindo ya gabar shi yamma zai yi, dan ya ce ma ba wanda ya cancance zama gamna a Adamawa, shi yake kusa da gamna. dan haka wallahi ka rubuta wannan ka aje kai commissioner labaru zaka ce Muhammadu Ilyas Gama Madugu yan adawa ya faɗi wannan magana dan dan akwai maganan da yayi
to mulago
yana yace a titi yana so ya dan kuma yace ya zama gwamna yace ba wanda yake gabda ya zama gwamna kamar sa to kaga anan akwai matsala
to ba da wata kira sosai ko ba sosai ko kun san da wannan ko ba ku sani ba tukunna tunda da mujallu
jagoran mu shugaban mu gwamnan mu shine Senator Muhammad Umar Jibril Labindo.
Muna godiya, muna fata idan lokaci yayi watakila su Muhammad Ilyas Gama za su isa.
Eto sakan zai yi wuya. Dan ka san Buhari da guguwar Buhari ta zo kamar mun jagara ne aka sa a cikin kutubi. Ya yayo leda, ya yayo kwalba, ya yawo bawan masara, har ya yawo can wanda za ta zo ta daure muku kafa ku da sai yadda za ku yi. To dan haka cancanta za mu duba.
To muna godiya kash. Me sanaro? Na san zaka sadu amma kashi lokaci amma yanzu kuma muna godiya ga su manyan baki da muka tattauna su da shi kansa mai girma commissioner ya da labarai da tsare-tsaren jihar Adamawa comrade honorable Malam Alhaji Ahmad Sajo da shi kansa madugun yan adawa amma fa a jami'ar take mulki da mutuncin ina nufin Alhaji Muhammad Ilyas Gamawa dukkanin ku muna godiya amma din su gabaki da sai shi kansa jagoran shirin Ali Mustafa Sokoto ni naku Ibrahim Abdulaziz ke fatan za mu saki saduwa a wani shiri nan gaba.
To gaishe ku malamai. To kamar yadda nace a ranar cewa Allah ya kai mu za mu so mu jin muhawara kan makoman Najeriya bayan wa'adin da wasu kungiyoyin matasan arewa suka yanka wa 'yan kabilar Ibo na cewa su tattara nasu ya nasu su bar yankin kafin watan Oktoba nan mai zuwa.
Sau nawa mutanen kudancin Najeriya suka fuskace Fulani su bar yankinsu? Me yasa ba ku fito kun ce ba ku yarda da aka ce Fulani su bar yankinsu ba?
In suna so su tafi, a yi referendum su tafi, amma ba wai mun na arewa mu fito mu ce an ba su lokaci kaza ba. Ina so ka fito yanzu ka ce sun yi kuskure akan declaration din na Kaduna wanda kuka yi.
To muna fata za a dakaci zuwan wannan shiri. To muna godiya ga baki mu na Adamawa Alhaji Ahmed Sajo da Alhaji Mamu Ilyas Gama da hadda shi Alhaji Abdulrahman Abujimeta da kuma musamman wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya kuma ya dauko mu tattaunawa din ya kuma na ita a madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sokoto nan Washington a huta lafiya.
To madalla a gaida Aliyu da tawagar sa kafin mu galkare ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara takeice.
Kotun kolin Amurka ta ce za ta nazari akan umarnin shugaba Donald Trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shiga Amurka to amma a halin yanzu za a iya yin aiki da waɗansu ɓangarorin wannan umarni. Waɗansu kotuna biyu sun dakatar da amfani da umarnin ɗaya a jihar Hawaii ɗaya kuma a Maryland. Kotunan ɗaukaka ƙara daban-daban kuma sun goyi bayan hukuncin jihohin biyu. Ra'ayoyin kotun kolin Amurka da ya saba hukuncin da kotunan suka yanke a baya. Kotun ta goyi bayan haramtawa matafiya daga kasashen Libya da Iran da Somalia da Syria da kuma Yemen shiga Amurka da kuma dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka. Ofishin kasafin kudin Majalisar Dokoki da ba shi da alaka da bambancin siyasa ya ce Amurkawa miliyan 22 ba za su sami inshorar lafiya ba karkashin sabon tsarin kiwon lafiya na Majalisar Dattijan Amurka da zai mai gurbin tsarin kiwon lafiyan talakawa da aka fi sani da Obamacare. Ya rage adadin waɗanda ba za su sami inshora ba karkashin tsarin Majalisar Wakilai da mutane miliyan 1. Sai dai ba lalle ne wannan bayani ya sauya ra'ayin 'yan majalisa da suke shirin kada kuri'ar kin amincewa da tsarin inshora na Majalisar Dattijai da zai mai gurbin wanda tsohon shugaban kasar ya samar da ake kira Obamacare ba. Prime Minister Britania Theresa May ta yi kokarin bayo miliyoyin 'yan kasashen Turai da suke da zama a kasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu da ta iyalansu ba bayan Ingila ta fice daga cikin kungiyar tarayyar Turai.
To madalla da taka tsu labaran mu kawo karshen shirin halin yanzu da yake muna dan san dan dakikoki mun mika gaisuwa ta musamman ga waɗannan mutanen. Watan Babangida Ahmed na babba kanta ofishin gwamnatin jihar Niger da Hussein Ahmed tsohon shugaban kuma tattara kudin shiga da Garba Aliyu mukaddashin commissioner yan sanda a Lagos da takwaransa magaji Ahmed mataimakin commissioner a Cote d'Ivoire sai Isa Su ma'aikatan ilimi da Mudi Su tsohon jami'in kiyaye haɗura da Ibrahim Musa tsohon sanata a Zansi sai Mutari Zakari na bankin manoma da yake Sokoto. Yanzu Ahmed Dunkwa da kowa nan sashen Hausa musamman Grace Ahir Abdul da Titiyan gabatarwa. sai Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John ni Nathan Ibrahim ke cewa sai an jima da hatsi mun dawo muku da wani sabon shirin.